لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا كألا مدوك كيدي بام يكون هدوى أو أن درسينا رمضان مبارك أيومنا لأن البيوغة أوت رمضان شكرا دورة لحدود 40 دبقية هجرة منذ صلى الله عليه وسلم wanda ya dace da 19 ga watan 2026 lokacin insha Allah a zahar 12:27 la'asar karfe 4 saura 17:17 magariba karfe 6:16 isha'i karfe 7:27 alfijir kuma karfe 5:17 ita warana kuma karfe 6:28 gobe ma insha Allah alfijir da 17 din ne. Na'am. To kalmar mu ta yau a cikin wannan wata mai albarka wato mun san cewa Ramadan makaranta ce.
Na'am.
Da za a nemi gyara na zakata da gyara na dabi'u da mu'amala. To gyaran zuciya abu ne mai girma wanda dukkan abubuwa da ake iya tarra ta yi da addini yana da alaƙa da zuciya, kasancewar duk wata ibada da ake yi sai da niyya. To kuma niyya wurinta ita ce zuciya, zuciya ita ce wurin da Allah Maɗaukaki yake dubawa a jikin bawa don ya yadda da shi ko ya yi fushi da shi. Kuma a lokacin da muna cikin watan Ramadana muna azumi, ya kamata mu tambayi kawunanmu akan wannan gaba wacce take ƙarama ce, bata wuce ta zauna a cikin tafin hannu ɗaya ba, ya matsayinta alaƙarta da Allah, wanda idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan ta lalace ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaita yana cewa ala wa inna fil jasadi mudgha, ku saurara, akwai wata tsoka a jikin dan adam, wannan tsokar idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru, idan kuma ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci. Yace ala wa hiya alqalba, saurara, ita ce zuciya, zuciya ita ce wurin da Allah Maɗaukaki yake dubawa a bawa don ya yadda da shi ko ya fishi da shi. Allah baya duba girman gidanka, in da gida ake dubawa, wanda baya da gida kuma fa baya duba abin hawanka, baya duba kyawun tufafinka, baya duba ginin halittan kama na zahiri, kana da tsawo ne, kai gajere ne, kana da jiki ramamme ne, kana da kyawun halitta ba ka da shi, ba wannan ake dubawa ba. Abinda Allah ke dubawa shine zuciya, wanda kowa yana da shi. Duk wanda aka ce babu zuciya a jikinsa to ba mutum bane mai rai. Duk wani halitta mana da zuciya, balle kuma ɗan adam wanda ana neman ya jujjuya abubuwa ya fahimce su. A hadisi da Imam Muslim ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah baya dubawa zuwa ga surarku da dukiyarku, walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum, yana dubawa ne zuwa cikin zakatanku da kuma ayyukan da kuke aikatawa. Da wannan zuciyar ne in ta gyaru mutum ya samu tsira a nan duniya da kuma lahira. Allah Maɗaukaki yana cewa a cikin addu'a da Annabi Ibrahim ya yi alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yawma yub'athun, Allah kada ka ɓakanta min rai ranar da za a tada halittu. Sai yace yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, ranar da dukiya ba ta amfani, 'ya'ya ba sa amfani, ƴaƴa da dukiya anan ake amfani da su don a sayi lahira, amma ba su ne za a tafi da su gaban Allah, don kana da dukiya da yawa da ka tara, Allah zai ce ga kujerarka kai daban ne da talaka, ko kuma kai ka je da ƴaƴa da yawa, za a je kai ga matsayinka akan wanda ba ya da ƴaƴa. Allah madaukaki ya ce al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, dukiya da ƴaƴa abin ado ne na rayuwar duniya kadai, amma a lahira wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wanzanzun kalmomi, wanzanzun ayyuka na kwarai su ne za su amfana a gaban Allah ran tashin kiyama gabawa. Saboda haka zuciya wato yanayinka tafiya ya shiga hanyar tafiya zuwa lahira, zuwa tsayawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya zamanto zuciyar ta kubuta ta tsarkaka, to wannan tafiya za ta yi masa daɗi. Idan mutum zuciyar ta rikice, ta gurɓace, ta ɓaci da shirka da zalunci, to wannan zuciya ta sha wahala, kuma wahalar da take gaba ta fi wacce ta sha. Kamar mota ce da kake tafiya doguwar tafiya, motar nan a ce injeto babu kyawu ko kafureto babu kyawu, wani irin wahala mai tukawa zai sha a motar da kafureton babu kyawu kafin ya cimma inda zai je, da kuma wanda zake kafureton na da kyawu, in ka hada tafiyan ga waɗanda sun san tafiye-tafiye za a ga akwai bambanci. To wannan shine abin da ya kamata mu waya mu gyara zakatanmu. Zuciya abace mai daraja. Idan muka duba usulub na Al-Qur'ani mai girma, Allah madaukaki a ayoyin Al-Qur'ani masu yawa yana mana bayani akan wato zuciya. Atkan waɗanda suke wato mushrikai da suka zo, wasu sun zo sun yi imani sun musulunta, wasu din ba su musulunta ba, to sai Allah madaukaki yace in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wanda suka mika wayan sun ga sun rasa abubuwa, sai Allah madaukaki yace idan Allah ya tantance su wane ne masu imani na gaske cikin ku, to Allah zai maida musu fiye da abin da suka rasa, kuma ya gafarta musu zunubansu. Allah mai gafara ne, mai jinkai ne. Sannan kuma Allah madaukaki yace game da waɗanda suka yi wato nuna cewa su musulmai ne, su mu'minai ne, kamar yadda suratul hujurat take bayani, qalat al-a'rabu amanna kullam tu'minu, kafin nan Allah madaukaki yana yabawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuka wal-isyan ulaika hum ar-rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim. Sai dai Allah ne ya so muku imani, ya kawata zakatanku da imani, wa zayyanahu fi qulubikum, yayi ado a cikin zakatanku na imani, kuma Allah ya ki muku kafirci da fasinci da saba masa. Waɗanda zakatansu suka zama irin wannan su ne shiryayyun bayi daga cikin bayin Allah, kuma wannan wata kyauta ce daga Allah, fadlan min Allah wa ni'ma, falala ce mai girma da ni'ima mai girma daga Allah. Allah masani ne kuma mai hikima ne akan abin da yake cikin bayinsa. Bayin Allah na kwarai suna addu'a akan Allah ya tabbatar da zakatansu akan daidai, ya kiyaye su daga karkata zuwa wata hanya da ba ta Allah ba. A ayar Ali Imran Allah ya nuna mana cewa su ne waɗanda suke cewa cikin addu'ansu, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya Allah, kada ka karkatar da zakatanmu daga tafarkin imani da ka assasa mu, kuma ka ba mu shiriya daga gare ka. Ya Allah, kai ne wato mai shiryarwa, kai ne kuma mai kyauta, mai bayarwa. Sannan kuma waɗanda suka yi zo suna cewa sun yi imani, amma kuma ba su yi imani da gaskiya ba, wato munafiƙai kenan, sai Allah ya nuna cewa wannan munafircin zai bi su, musamman waɗanda suka yi wa annabi alƙawari in Allah ya ba su za su bayar daga dukiyarsu, wanda ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم مردون فألا يدفع عقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلفوا الله ما وعدوا واتو منافرج سيبيسو سيني وألا لك أولي سنصابة تو سيقا ساكمكن شيني منافرتا دا سكي منافرج يابيسو يا تبتا أذكا تنسو ba za ta gushe ba har nan da za su gamu da Allah ila yawmi yalqawnahu. Me yasa? Saboda sun saba wa Allah alƙawarin da suka yi. Waɗanda ba su da imani suna da rauni da kuma ciwo a cikin zukatansu. Allah maɗaukake ce fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada. A cikin zukatansu akwai ciwo, Allah ya ƙara musu ciwo akan ciwon su dalilin kafircewa da suka yi. Kuma a ƙarshen suratul tauba Allah maɗaukaki ya yi bayani waɗanda suke imani yana ƙaruwa gare su, amma kuma waɗanda ba su yi imani ba, wa ammal ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum fasiqun. Zuciya tana da halaye iri daban-daban, wata zuciya rayayya ce, wata zuciyar matacciya ce, wata zuciyar mara lafiya ce, wata zuciyar kuma mai lafiya ce, wata tana cikin haske, wata tana cikin duhu, wata ma tana cikin makanta, wata tana da laushi, wata tana da tauri, wata tana miƙe akan tafarkin Allah. Duk abin da zai zo na canje-canjen rayuwa ba zai gusar da wannan zuciya daga tafarkin Allah ba. Wata zuciyar kuma tana nan kamar reshen ganyen itace ne, in iska ta zo daga gabar ta kada ta yamma, in ta zo daga yamma ta kada ta gabar, duk inda iska ta zo za ta ture ta ta wuce, saboda zuciyar ba ta tsaya da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da mika al'amura gare shi ba. To a wannan ya kamata mu tsaya mu duba faɗin Allah subhanahu, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ranar kiyama rana ce da ɗan ba za su yi amfani ba, dukiya ba za ta yi amfani ba, sai wanda ya zo wa Allah da zuciya mai lafiya. Shin ɗan uwa ka taɓa tambayan wace irin zuciya ce mai lafiya da Allah zai karɓe ta? Ka taɓa bincikan zuciyarka wace irin zuciya ce, cikin zuciya mai lafiya take, ko cikin zuciya mara lafiya, ko cikin zukata waɗanda suke matattu ne, ko cikin zukata waɗanda suke wato makafi ne ba sa gani, ko zuciyar da suke sun bushe, ko zuciyar da suke suna da laushi? Mutum ya kamata ya bincika, don idan an ce kasuwanci za ka yi, za ka kai kaya wani gari ka sayar, sai ka bincika. Kar in je wannan garin da wannan kaya a ce ban ci riba ba, bal kuma kar ma a ce na yi asara. Za ka tambaya wani irin kaya ake so a can, kuma irin kayan za ka saya, ka je ka sayar don ka ci riba. To kayan da ake so a lahira ita ce alqalbus salim, zuciya mai lafiya da za mu je mu tsaya a gaban Allah da ita. Dole ne mu tambaye kawunanmu, me alaƙarmu da Allah subhanahu wa ta'ala? Ya muka yi imani da shi wajen tauhidinsa? Mun kiyaye tauhidinsa kamar yadda ya shar'anta? La ilaha illallah da muke faɗa, mun san ma'ananta? Mun aikata abin da la ilaha illallah ɗin take kira mu zuwa gare ta? Kuma mun nisanci abin da la ilaha illallah ɗin take hana mu? Don kalmar la ilaha illallah ba wai ka faɗe ta shikenan ka gama ba, a faɗa ne da aiki. La ilaha illallah tana buƙatan a san me ake nufi da wannan kalma. La ilaha illallah tana buƙatan bayan an sani a yi aiki da gwargwadon abin da kalmar take karantarwa. In ka faɗa ka zauna bai yi ba, in ka faɗa ka san ma'anar ba ka yi aiki ba bai yi ba, in ka faɗa ka sani kayi ma'ana kayi aiki da ma'anar to nan ma bai tsaya ba sai kayi kira zuwa ga kalmar sai ka kiyayi abin da kalmar ta hana sannan sai ka so masoya kalmar sai ka ki makiyar kalmar anan ne zaka zama abocin la ilaha illallah la ilaha illallah idan muka fade ta labudda min alilmi bi ma'anaha wal amal bi miqtadaha wad da'wa ilayha was sabr ala al adha min qibal a'da'iha idan ka fade ta ka fahince ta me ma'anar la ilaha illallah da muke fada wannan kalma mai girma duk wanda ya fade ta ko ba musulmi ba ya musulunta duk musulmi ya fade ta yakan samu daraja madaukakiya kalma ce da aka tsaye da kasuwar aljanna da wuta saboda la ilaha illallah kalma ce da aka zare takobi domin kare ta kalma ce da za a tada halittu a yi musu bincike a kanta duk wanda ya zo da wannan kalmar tatacciya kubutacciya to duk wani laifin da ya yi da sauki duk hukuncin da aka yi masa ƙarshe zai zama ɗan aljanna wannan kalma duk wanda bai zo da ita ba inda zai tafi da ibadan bayan ƙasar nan gaba ɗaya ba ruwan Allah da ibadar da mutum ya yi in bai tafi da wannan kalma ta la ilaha illallah ba la ilaha illallah musanta mu tabbatar da ita a zukatanmu ma'anar kalmar ita ce babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah shine ma'anar la ilaha illallah ay bi ma'ana la ma'buda bi haqqin illallah ba wanda za a bautawa wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya sai Allah wannan ba wai zaka ce ba abun bauta sai Allah ba akwai abun bauta da yawa da wasu suke bautawa akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wuta akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa gasu nan masu bautawa rana ku an canfa su gashi nan a'a kai zaka ce la ilaha illallah babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah shine wanda ya cancanta a bauta masa kana bayarwa ne don Allah ba don a ce kai mai kuɗi ba sannan kuma ka je kai aikin hajji ka sauke farilla wa'annan ana ce da su rukunnan addinin musulunci idan ka yadda da la ilaha illallah lalle ne ka zamanto wato kana mai tabbatar da duk wani abu na bauta da Allah ya shar'anta ya ce ku yi bayina in wajibi ne in na sunna ne mustahabbi duk zaka yi su akhika sadaqa an talqa akhaka bi wajhin taliq duk wannan hadisai ne da suke nuna hatta murmushi da zaka yi wa dan uwanka ibada ce yayin da kake alwala kai aswaki ibada ce ka je kai tsarki kafin kai alwala ibada ce kai sadaka ibada ce ka sadar da zumunci ibada ce duk wani abu da yadda Allah ya wato yadda shine malamai suna ta'arifin ibada al ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda an duk abin da Allah yana so ya yadda mu bayi mu yi sunan sa ibada to wannan ibada musanta kuma musarrafa ta zuwa ga Allah kadai kar musarrafa zuwa ga wani Allah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فتيل اللي صلى تاد نكي دديوني إبادة نكي ديان كاما أشكي سن العيوة تاما قبادة متوة تقبادة نألا نأبجي جنتال كي وان دباشي لتاليا العيوة تألا تبا تاكبتي كي إن نألا نبا ناكبني سبو داكا باكد إيكون كأزبتر دكانكا baka da ikon ka kashe kanka baka da ikon ka jefa kanka cikin wani halaka don me don kai din kayan Allah ne yanzu kawai kana zaka zai yi ka ce kai tunda kai ne yanzu ba wani ne zai ji ciwon ba ka dauki wuka ko reza ka tsaga jikinka jini ya sauka wallahi Allah ba zai barka ba don jikinka din kayan Allah ne shi yasa malamai suke bayani akan menene hukuncin sayar da jini misali a ce ga mara lafiya a asibiti a je a za a cire jini abaya mara lafiyan kaga wasu za su bace sai an biya su suna sayarwa me ya hukuncin wannan sayar da jinin malamin sun yi fatawa suka ce sayar da jini haramun ne bayan ma jini shi najasan sa haramun ne a waje sannan kuma ka cire jinin ka bayar din wannan ababin taimako ne babin ceton rai ne zaka yi amma ka sayar ba kayan ka bane jinin ka din kayan Allah ne ai to in na sayar ma ai ni zan sayi abu a'a ba a yadda ba to saboda haka kai na Allah ne rayuwarka na Allah ne mutuwarka ta Allah ce Allah yana so ya gan mu a wurin da yake so baya so ya gan mu a wurin da baya so saboda haka kalmar la ilaha illallah shine abin da zai fara gyaran zukatan mutane. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo kira lokacin da Allah ya aika shi zuwa ga al'umma da yazo yatar da su suna bautawa gumaka, suna kashe rai, suna shan giya, suna sace sace, suna danniya, duk wani abin da ya kake cewa laifi suna yi, kamar yadda ake cewa la zamba ba'da al-kufr. Amma me zai faru? Da Annabi yazo bai ce musu ku yi sallah ba, bai ce musu kar ku sha giya ba, bai ce musu kar ku kashe rai ba, kar ku yi sata ba. Duk wannan abin idan la ilaha illallah din ya samu zama, zai zama suna da saukin bari. Shine da ya kira su, ya tara su, ya bani fulani, ya bani fulani, kal kabilun nan la laraba, duk ya kira su dangin nan. Sai da suka taro, sai ya ce to ni mai gargadi ne zuwa gare ku daga Allah gabanin wato tashin kiyama. Ni manzon Allah ne gare ku, ku ce la ilaha illallah ku rabota, ku ce la ilaha illallah ku rabota. Kaga anan wannan kalma ya fara kiran su kai, shine suke cewa to ya za a ce la ilaha illallah, har suna cewa idan Muhammadu alaihi salatu wassalam, ni na faɗi alaihi salatu wassalam, ne su ba sa faɗin haka. Idan aka ce in Annabi yana neman kalmomi 100 ne za su faɗa, amma ban da wannan la ilaha illallah, gashi kalma ce faɗanta ba za ka yi sakan 10 ba, la ilaha illallah. Amma suka ce ya kawo kalmomi 100 za su faɗa, banda wannan ta la ilaha illallah din. Me yasa? Saboda in sun faɗa sun sani duk wani abu da suke bautawa ya zama ba ya da amfani. Shine sai suka ce aj'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Yanzu wa'annan gumaka da muke bautawa allolin nan gaba daya zai mai da su ya ce mu koma ga Allah daya. Kai wannan abun yana da ban mamaki. Eh? Suka ce ma sami nabi hadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq. Suka ce suratu Sad. To wannan kalma ta la ilaha illallah da ita ce za mu yi shimfiɗa, da ita ce za mu gyara zakata, da ita ce za mu shiga aljanna bi idnillah. Kuma kamar yadda na faɗa, duk wanda ya shiga aljanna, ya shiga wuta dalilin wani zunubinsa, saboda ya yi sata ne, saboda ya yi ƙarya ne, saboda ya yi zamba ne, saboda, amma ya kiyaye kalmar la ilaha illallah, ya koma ga Allah, yana mai tuba daga shirka ko da ya taɓa yi, in ma bai taɓa yi ba dai ya zauna akan tauhidinsa har ya koma ga Allah, to ko da ya shiga wuta duk lokacin da ya zauna ɗin, to ƙarshe fa sai wannan zaman ya ƙare, wannan kalma ta la ilaha illallah ta fidda shi daga wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya khuruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman. Wanda yake da daidaitar kayar zarra na imani a zuciyarsa zai fita daga wuta, to zarran nan la ilaha illallah din ya samu gindin zama. Amma sai dai yana da sauran zunubai da ke aikatawa. Shi yasa wato hadisin Abi Dharr ne wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika Jibril ya zo ya ce masa man mata min ummatika la shiruku billahi shay'an dakhala aljanna. Duk wanda ya mutu cikin al'ummarka baya shirka da Allah da komai, to zai shiga aljanna. Sai Annabi ya ce wa in zana wa in sarak, ko da yayi zina, ko da yayi sata, sai ce eh, ko da yayi zina, ko da yayi sata. Kaga zina kabira ce min al-kaba'ir, sata kabira ce min al-kaba'ir, ha yastahiqu sahibuha al-uquba, ma abocinta ya cancanci ai masa uquba. In har bai tuba ba ya koma ga Allah, in ba dai rahmar Allah ce ta riske shi ba, wa'annan laifuka ne kaba'irai da Allah zai iya kama bawansa akan su. Amma sai ya ce cewa in la ilaha illallah din kubutacce ne, ko da yayi su zai shiga aljanna. Anan ba ana bada dama ne kai duk abin da kake so na zunubi in dai ka ce la ilaha illallah ba, a idan la ilaha illallah din da gaske ne, to lalle zai hana ka aikata zunubin. Kuma ko ka shiga wuta tsawon lokaci to za ka fita, ko dai Allah ya hana ka shiga wutan don rahmar Allah, don ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam. In baka samu ceton Annabi ba, Allah ya kiyaye mutum yana da laifuka bai samu ceton manzo sallallahu alaihi wasallam ba, Allah bai baiwa wani izini ya cece shi ba, kuma bai samu ceton Allah ba, na wato Allah ya yafe duk ma duna zalika din liman ya sha'u, bai shiga cikin liman ya sha'u din ba, wa'inda Allah ya ga dama ya yafe musu din bai shiga cikin nan ba, to sai ya ga kansa cikin wuta. To ko ka ga kanka cikin wuta, to za ku akwai ranar da za a ce ka gama zaman wuta, ka fita zuwa aljanna. Yaushe? Idan zuciya ta zauna da kalmar la ilaha illallah. Wannan kalma ce mai girma, kuma Allah madaukaki ya nuna cewa wato tsoron Allah a zuci take, shi yasa a ayar azumi aka ce mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, don ku samu takawa. Yana cewa dalika man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub, wannan wato duk wanda ya girmama alamomin addini Allah, sha'aira jam'un na sha'ira, sha'ira shine alama na addini, duk wanda yake girmama wata alama ta addinin Allah, girmama masallatayya, girmama qur'ani, girmama ayyukan ibada da Allah ya sharanta, to alama ce ta tsoron Allah dake cikin zuciyar bawa. Saboda haka mu tabbatar cewa mun girmama sha'air na addini. Idan mutum yana izgile da sha'air na addini zai zama ya bar addinin musulunci, hatta hijabin da mata suke, mace da hijabinta da jilbab ɗinta ta rufe jikinta, sai mutum yazo yana zaginta yana mata izgili. Sha'ira ce ta addini. Allah ne yace yudunina alaihinna min jalabibihin, ko mutum yazo yana zagin gemu, gemun nan sha'ira ce ta addini. Annabi yana da gemu, kai bal annabawa suna da gemu. Ga Haruna yake ga dan uwansa Musa alaihi salam, la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an takuna farakta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli. Saboda haka gemu addini ne. In mutum yana izgile da gemu to yana wulakanta addini. Kiran sallah sha'ira ce ta addini, aikin hajji sha'ira ce ta addini, duk wani abun da addini ya ambata ya bashi wuri, to mutum ya kiyaye. In zai aikata don bin Allah ya aikata, in ba zai aikata ba ya shiru ya kame bakinsa, amma kar ya ce zai kushe ko zai batanci, don abin nan fa akwai umarnin Allah akai, abin nan fa akwai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai. Saboda haka mu lura da wannan janibi don mu gyara zukatanmu. Shi yasa Allah madaukakin sarki a ayar wannan yana cewa walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, la yu'akhidhukum Allah bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, nan kuma ayar bakar yace walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, Allah zai kara ku, zai kama ku ne da abinda zakatanku suka tsorare ta suka aikata suka yi niyya. Idan ka yi niyya ka aikata to Allah zai kama ka. Saboda haka akwai buƙatar inganta niyya mu a cikin abubuwan da muke yi a kowane lokaci, niyya ta zama tsarkakka muna yi ne saboda Allah. Allah ya gyara zakatanmu, ya ba mu ikhlasi, ya kare mu daga shirka da makamancin sa. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Masha Allah, alhamdulillah, Allah ba mu iko amfani da abubuwan da malai ke ba mu amfani da su insha Allah. Amma sauraro, kuna sauraron shirin Ramadan Mubarak. Dama lokaci ta dama ya samu ko abugo ku yi tambaya a lambobin namu su ne 08024072, ko kuma 09036127979, ko kuma shan mu ta Facebook Sheikh Muhammad Musa Al-Barnawi. In za ga mu kace daga nan maza ya zo tambaya insha Allah samu kokarin karantawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, bismillah.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ina kwananku.
Lafiya kalau.
Yo, malam tambayar nan shi ne mai wani mata ce
Radio-inki, kina ji na? Kina ji na? Ki saki bugowa. Assalamu alaikum.
Salam.
Wa alaikum salam.
Kale wa salam.
Wa ko shi shi ma suye anan ya buzan da shi ai suye tore zare wannan
ya. Ya kusam. Ada sai dai malama Kano da Yarawal ce. Barakallah. Professor da Ifanwa ya kusa. Prof ya zan lek bin ya Kano re. Ala bara sai.
Assalamu alaikum. Ki dan daga bane ki kadan. Kira dan an kira da Allah ko kada daga murya saboda wani lokaci murin yana kasa mu ba za mu ji ba. Wallahi to mallai ji saboda baka an san inda ya dace.
Yawa masha Allah.
Ko shi da takwas daya biyu bakwai bakwai tara. Assalamu alaikum. Bismillah. Lafiya kalau. Kina ji na? ki dan gefe ka dan ko za mu samu jiki da kyau. Na'am. Ba ma jinki ba gaskiya. Ki kashe ki saki bugowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Lafiya kalau kadan daga barin ka kadan. Kana jira? Amin, amin. Bismillah. Amin, bismillah.
Ba ma jin ka fa.
Malam kana ji na? To bismillah dan daga bare
ka dan. Kana ji. Hakikat
gaskiya kalmar la ilaha illallah tana cikin wani hali a cikin yawancin rayuwar mutum ne na yau. Duba da yadda mutum zai ce la ilaha illallah kuma sabanin ayyukan shi ya bambanta da wani kadan. Mafi yawancin mutane za su ce la ilaha illallah daga wanda ya zama 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 ya zama
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya kalau bismillah. Idan baka samu baka samu ɗaya line ba kai abu da ɗaya line ka za ka samu insha Allah. Daga lamun lamun sabbin ya dan dangar da kadan. 08049072719 ko kuma 09036817779. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Eh,
malam tambaya a tsare Allah. Mu biyo ne a gurin mai gidan mu haka to idan suka samu matsala haka da matarsa da yana zuwa gidana ya ce kina ba ta. Mu kuma sai ya ce a'a. Sai ya ce ko da ma abin da ya haka ne zai iya da ma wani mutum da yana da shi. Sai kuma yana son haka ne. Sai haka ba dai zai ce ne ke tambayar mallam. Allah
ta'ala mana lafiya. Amin. Ki dan saurara. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina kwana ne da.
Marhaba lafiya.
Sai na kore da kano ne ko ke.
Yawa.
Ah we. Ah go haila ne sai da zara uro dike su inda aje. Kawun yau kuma da amiyan ya kansa ne shawar ta da jin kutu ya shan ne da ke nasa yana yin wada mangana kira da kin da kira ne da kira gwajin ba
ya ngala insha Allah
assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum
salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafiya
kalau bismillah. Yo, tambaya na ce ba da. Wani ne mana wajen aiki tare. Ina dan sokara sokara haka. Muke yi dan fara tare. Amma ni na wuce ne mana magana sai yau ya fara yi da shi. Ya ce ba sai ni duniya da mutan Allah. Ba sai sai ke mun magana ba.
To, to, na.
Yawa shi ana ce ga azumi ya zo kuma kowa yana neman ya biya juna. Iya ni da shi tsakani. Shi ya ce mun an yi duniya da mutum Allah ba zai mu mutu.
To shi kenan kadan saurara ma zai baka ansa insha Allah zo an ji maka dan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bismillah.
Assalamu alaikum barka da Ramadan.
Marhaba, barakallahu fik.
Tambaya akan fadilolin ajiyi guda uku. Shin wani ne malai? Jama'a kowa ya ce da kake fita da fadilolin ajiyi da zai an fito sun wani ba. Kuma su malai.
To yanzu kana ji na? Kana ji na?
Bayani akan sunnoni a Ramadan.
Kana ji na?
Ina
jin ka yau. Yauwa, yanzu ka girga mana fariloli guda uku sai mu ambata maka sunnoni.
Yauwa, na farko ni a baba.
Yauwa, yauwa na biyu.
Na biyu shi ne ka kiyaye bakin ka wajen abubuwa wanda ba su dace ba, ka farka ka dinga ka farke ka kai ka ne ka ne. Na uku ka hana kanka su kusantar iyali da wasu abubuwan da bai dace ba.
To, shukran.
Kadan saurara ko malam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah. Eh sai da mudin ki ya kasa.
Ya kwana ko
Allah. Lafiya sallo. Bismillah.
Karfe biyar?
Eh,
karfe biyar. Ta. Na, kira saurara. Akram kala ko za ka ba da amsoshi ne a lokaci samu.
Eh,
na sulla. Dan saurara jama'a ku dai muna kuma
bari. To, alhamdulillah, tambayar mu ta farko wacce ta yi da Kanuri. Tana tambaya kan suna ya fi sam.
Na'am. Na'am.
Me yake nufi da ya fi sam din? Na ce to ni ban sani ba, bari mu tambayi Professor fi na Kanuri, amma ɗan uwa Al-Akh Ibrahim Abdulkadir yanzu yake gaya min cewa kaga na ɗaga waya. To ya ce babansa ya gaya masa rahimahullah fi sam ɗin na ma'ana Hafsa. Ka kuma ka duba Hafsa wato fi sam. Kaga wato an ɗauki rabin kalmomin ne sai aga.
Na'am,
wannan yake yana nuna maka musulunci ya jima a cikin Kanuri.
Insha Allah.
Wato saboda jimawan ne wasu din ba karatu sai kaga abin an zo ana canza masa lafi suna.
Na'am.
Yanzu Falmata. Me yake nufi? Fatima ita ce aka mai da ita Falmata.
Na'am.
Daga sunayen da yawa ko wasu abubuwa da yawa na al'adu ne na wasu abubuwa. Zaka tare yana da asali addini. To mutane sun dauka shekaru sun yawa, wasu ba su yi karatu ba. To yau da gobe sai kaga abin ya canza.
Na'am.
Jazakumullahu khaira. Wannan kuma yana magana akan warware la ilaha illallah. Yayi magana mai kima cewa da yawa yanzu mutane ya ce la ilaha illallah tana cikin wahala a cikin al'ummar musulunci. Muna faɗin ta, amma kuma yanzu da wani abu zai same ka maimakon ka ce Allah ne ya ɗora mana. Don in ka ce la ilaha illallah ɗin nan fa ka yadda cewa lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana. Amma yanzu da wani abu zai same ka, ai hannu aka same. To ko kuma kai ɗin ka ce ka yadda Allah ne ya ɗora maka sai ka bi wani. Ko dai hannu aka sa maka sai kaga ya gigita kamar ku ce masa a'a Allah ne ya kaddara. Allah ya ce hatta sihiri, Allah ya ce wa ma hum bidarin bihi min ahadin illa bi idnillah.
Na'am.
Ba wanda masu sihiri za su iya cutarwa, in kaga sun ci safar zai iznin Allah, ganin daman Allah ne.
Na'am.
Allah ya jarrabe su ne, kai kuma ya jarrabe ka ne abin ya faru. Amma ba don suna da tasirin kansu, suna da iko, ba tare da ganin daman Allah ba abu ya kasance babu. To gaskiya wannan janibin idan muka ji za mu bada misalai abin yana da yawa. Yanzu mutum zai tafiya sai ya je ya tambaya a duba masa akwai alkhairi ko babu alkhairi. Allah kuma ya ce wa ma tadri nafsu madha taksibu gada. Ba wanda ya san gobe me zai samu, me zai aikata ba ka sani ba. Amma wani ya zo ne a zaure, sai ka zo ka ce masa ya duba maka zai duba. Ai taurari sun yi kaza kai, sun yi gabar kai kai kaza. Sun yi kaza zan yi aure, sai a zo a ce wannan an duba arzikin ku ɗaya ne. Ha? Ga sunan irin abubuwan da ake muna la ilaha illallah amma kamar maguzawa muke. Saboda haka dole a karantar ba tare da ana shakku masu magana ba. Dama Annabi ya tsira daga magana ne, bai tsira daga magana ba, da zagi ba, da koransa a gari ba. An nemi ma a kashe shi, Allah ya kubutar da shi. Annabawa nawa aka kashe? Wa kayyi min nabiyyin kutila ma'ahu ribiyyun, ko katala ma'ahu ribiyyun. Saboda haka malamai su tashi su faɗakar da wannan abin nan al'umma wannan kalma ta la ilaha illallah kar mu yi sakaci don yanzu a duniyar sihiri ta tashi yanzu ana sihirce sihirce akwai wanda suke cewa freljin ko freljin ko menene freljin freljin waye yau an zo ana sihiri ba iyaka ana sihiri da jinin mutum da jijiyoyin jikin mutum da kwakwalwar mutum a cire nonon mace a yanke farjin mace a ji a yi sihiri duk wannan me rashin sanin Allah rashin sanin la ilaha illallah in ka yadda da la ilaha illallah kace kai musulmi ne ka zo kana shiga masallaci kai sallah lalle ne ka yadda da alqur'ani qur'ani kuma yace mulki na Allah ne shi ke bayarwa ga wanda ya ga dama kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir in mutum Allah yace zai yi mulki sai yayi wanda Allah yace ba zai yi ba ba zai yi ba an so an ki ba zai yi ba nawa a duniyar nan a kasan nan ma akai musu ƙarya zai je gun boka ya aje kwariya a zuba ruwa sai gashi nan aljanu su zayyana musu gashi nan yana zaune akan kujera na mulki za a ce zo kale ka ga kana akan kujerar mulki amma har ya mutu ba zai yi mulkin ba ko nawa wayanda suke Nelson Mandela na South Africa shekarar sa nawa a cikin kurkuku amma da Allah ya rubuta zai yi mulki ba sai da yake da mulki ba anan kasan Obasanjo ba a cikin kurkuku yake ba amma da Allah ya ce zai yi mulkin ba ya fita ya zo shekara 8 ya sauka ba to nawa waje ba su samu ba wanda ba su ga kurkukun ba ai shiga kurkuku laifi ne ya kai shi amma an zo an ce an wanke shi an yafe masa laifin ma kuma yayi mulkin Allah ya rubuta sai yayi wanda Allah bai rubuta ba zai yi ba kudi in Allah ya zaka yi zaka yi in bai yi ba ba zaka yi ba ka sha luguji din ka sha jinin ka yi menene ka je kai daji kai kai luwaji da mutum ka yi nemi dabbobi ma duk wanda ka zantan ka yi in Allah ya ce ba za ka yi ba ba za ka yi ba in kuma yace za ka yi mutanen kauyawa nawa wanda bai iya alifun ba un bai iya abcd ba amma dukiyar da yake da shi za ka yi mamaki akwai wanda wani malami mu ya fada yana da jakuna guda nawa ne jakuna guda 40 in ya hau kan jaki ɗayan in ya kirga zai zama 39 ya kasa ya kirga wanda yake kai da in ya sauka ya kirga 40 in ya hau kai ya kirga 39 sai ce tunda in na hau zai ragu to ba zan hau ba haka yana tafiya wani rai gan shi ya ce kai shi wancan ya iya lissafi ya ce kai wannan dabbobi na waye ne ce nawa ne to ka hau ɗaya mana ya ce in na hau ɗin za su ragu kaga Allah ya mallaka masa dabbobin amma babu ilimin lissafin wancan kuma Allah ya ba shi lissafin amma ba shi da haɗa Allah ne ke raba kayansa sai kuma mai neman mijinta ne yana da mata biyu idan ya yi fishi da ɗayar zai zo wajenta ya ce ta bashi abinci ya ce mijinki ko da fishi ko ba fishi in ya nemi abinci ki bashi ba laifi bane ba laifi bane miji ya ci abinci a gidan da ko ɗakin da ba nan girki yake ba ba laifi bane kuma fishin nasa in dai ba fishi ne da na rakin magana ba ko na kauracewa gaba ɗaya ba yana da kyau mutum ya yi wa matarsa fishi na ladabtarwa hijira za a yi za a kaurace mata amma annabi ya ce wala tahjuru illa fil bayt kar ka kaurace mata sai dai a cikin gida kar ka bar gidan ka je wani waje ko ka ce sai ita ta fita ta bar gidan a'a kuna nan a gida din amma wahjuruhunna fil madaji din yana nan wannan ba zai hana ku yi magana ba to kuna magana din bai yi ba sai ka kaurace abincin ko shine zai dan horar da ita don ta gyara halinta kullun namiji idan yana horar da matarsa don ta gyara hali ne sai nasara amma in yace bari ya cutar da ita tunda ba ta so bari in yi ai za ta yi bakin ciki to sawa mutum musulmi bakin ciki haramun ne a kula da wannan ba laifi bane in ya zo ki bashi abinci amma in ya nemi sama da abincin ki bashi hakuri kace take cewa al'ada yana mata wasa kwanan ta nawa Allah dai ya sa ba ke ce kika bude mana tambaya akan al'ada a wannan watan al'ada duk matar da take da al'ada lallai ne ta san kwanakin da take yi na al'adanta normal duk lokacin da abu ya canza sai ta duba ana so jininki na al'ada lokacin da kike lafiya ki gane yaushe ne yake zuwa yaushe ke ɗauke adadin kwanaki da kuma a'radin da kike ji in jinin yana zuwa da kuma launin jini ya yake. To duk lokacin da wani abu ya faru, in kin ga wannan jinin ya canza daga wancan, kuma ya fita daga kwanakin da aka sani to ba jinin haila bane. Amma idan yana nan wani lokacin shi hailan kansa yakan ƙara lokaci ko ya rage lokaci. In ya rage ba matsala, zaki wanka ki yi ibadanki, in an kin tabbatar ya yinke. In ya ƙara ne maganar take, in kin tabbatar al'adan ne bai canza bai gushe ba. To sai ki ci gaba da barin sallah sai ya dauke. Amma in ya abin nan ya canza zuwa wani abu, to ba al'adan bane. Kenan sai ki san duk lokacin da al'adan ya zo, adadin kwanakin da zai yi, in ya canza shi kenan daga nan kuma adadin kwanakin da na kike yi na rashin tsarki ya kare, sai ki wanka ki ibadanki. Kuma wani lokacin mace jinin yakan yanke, ko kafin kwanakin su kare ya yanke sannan ya sake zuwa. In ya yanke, in lokacin bai tsawo ba, wannan na ƙarshen za a hada da wancan na bayan. In suka samu kwanakin da aka sani na al'adanta, shikenan ta yi wanka ta yi ibadanta. Da yawa mata mata shaidanu suna musu wasa musamman irin cikin azumi din nan, sai a rike ta su, sai ta ce ina ganin abu kaza, ina ganin akwai ta mara ta tambaya jinin ya dauke amma tana ganin wani abu. Ta ce wannan abun in ta gani, to alama ce ta samu tsarki, jini ba zai zo ba, sai ta yi wanka ta yi ibadanta. To amma wannan karin da ta ga wannan abin, ta yi wanka din kuma jinin ya sake diga bayan wannan din. To wannan ba za ki kula da shi ba, in dai dugo ne haka ya zo, bayan kuma kina da dalili na tabbacin tsahara. Kuma wasu idan jinin ya dauke, wani abu yakan zo musu kamar fatsi-fatsi haka, shi ba jini ba gaba daya, shi kuma ba normal ruwa ba. To wannan ba zai hana mace ta yi ibadanta ba, in dai bayan jinin ya dauke ne ya zo. Amma in kafin jinin ya dauke ne, shi ma za a hada shi da jinin, sai a nuna cewa wannan shi ne ƙarshen wato jinin. Allahu musta'an. Sai kuma wanda yake cewa suna aboki ne, suna wasa wani lokacin, suna ɗan rashin jituwa, sai ya ce in an yi duniya don manzon Allah ba zai sake masa magana ba. To kai ka yi san darajar manzon Allah haka, kuma ka ce ba za ka yi ma waye ce mu yi magana da juna. Annabin da ka ce an yi duniya don shi, wannan ma babu dalili, ba mu da wani dalili na aya ko hadisi na cewa an yi duniya don manzon Allah. Wazan Allah ya ce wa ma'arsalnaka illa kaffatan, ya aiko shi zuwa duniya ne, amma ba mu ji inda aka ce an yi duniya domin sa ba. Wa'innan lafuzan ya kamata musulmi ya kame bakin sa. Mu muna ganin kamar wato daraja annabi ne, kimanta shi ne, daukaka ne, yabo ne. A'a, yabo da so da kauna duka ba za mu ce abinda Allah din ya faɗa, abinda shi annabi ya faɗa wa kansa ba. Annabi bai taɓa cewa an yi duniya saboda ni, ko an yi duniya da lahira saboda ni. Babu wannan hadisi, babu wani aya akan wannan. Sai mu tsaya akan abinda aya da hadisi suka faɗa. Amma in mu zama irin na Maroka ne, mu zo muna kirari, mutum ya zo shi mutum ne, aji kai zaki nan zaki, kai wane ne, wai wannan kuma wani abu ne daban. Amma in janibin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, mu kiyaye, wallahi a kiyama mallan zaka ga abu. Za kiyama zaka ga abu, yadda ake wasa da matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Gowa wai wannan zai ce shi zai yaba masa, ya yi ta abubuwa, ya faɗi maganganu, wancan kuma zai ce zai kushe shi, ya yi ta abubuwa, ya yi ta maganganu. To wallahi za a yi nadama, Allah ya kiyaye. Akwai tambaya a baya wanda muka bari ko? Yanzu ma kuma za mu bari. Ko? Akwai mai tambayan farilan azumi da kuma wato wacce ta sha ruwa karfe 5. In kin sha ruwa karfe 5 daidai ne, don alfijir yana ketowa karfe 5 da minti 17 ne, saboda haka azumin ki yana nan. Allah ya datar da mu. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.